sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan daren fikir ta cika shekara 8 tana yada karatu dukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatu dukan sama da 150 kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. Haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin. Har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ƴan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa darin fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darin fikirin, wato darin fikiri pro, ko kuma a shafin darin fikiri .com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darin fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lambar account kamar haka: 8245972752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darin fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa cin san da ka ba da shi, kuma Allah mai masa jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكسة دواء وانا مسلا شمي تالن البركة مسلا شمي لقا لكي ننجكين قلون بوشي أجهر بوشي وانا يمجينا جمعة يومنا الشاشدة بوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هدو لأربع عند هدو واندكم ايكا ديدي دا بوكي قواتم هدو ميلادية تدبو بيدا أشرين دعوكم وانا مجلسي لمكي تفسير القرآن من جرمة وانا منا شكين تفسير سورة الحج يوزامو شغة تفسير آية تام سند بيو إن شاء الله كافم شغة تفسيري أقوي وتبي وراء الله رضا تكر في كلمة الشهادة. كنا جينا كنا سودا شجع مسلم فيه ولن يستي سكين روسين شجع مسلم فيه وطالب في كم سكسة تيجي بير بكتي لكن لست هي أقربه تو أبدا أكيد في مسلم فيه شيء نبغى وتابع الله شيء تبي ba tare da bauta ma wani ba shi ba, ba yadda a bauta wa kowa ba sai Allah shi kaɗai, ba a bauta wa mala'iku, ba a bauta wa annabawa da manzanni, ba a bauta wa waliyai, ba a bauta wa kowa sai Allah. Sannan kuma mutum ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu manzan Allah ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da saƙo na ƙarshe wanda ya gaskata dukkanin annabawa da suka gabace shi. Idan mutum ya yarda da waɗannan abubuwa guda biyu, to ya yi da cewa shi musulmi ne. A duk yadda da waɗannan abubuwa, to zan faɗi kalmar shahada in kika faɗa, to daga nan kin zama musulma kamar kowa. Ke ashhadu, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi to masha Allah kin zama musulma kamar kowace musulma yadda kike cewa kin shaida kin yadda cewa babu abun bautawa daga gaskiya sai Allah sannan kuma kin shaida kin yadda cewa Muhammadu manzon Allah ne kin yadda wannan to daga yanzu kin musulma ce kuma ba ki da bambanci da sauran musulmai abinda zai bambanta ku a gurin Allah shine tsoron Allah da kyakkyawan aiki zai zai ya sunan shi ya sunan shi to kina son sunan ki na da ko za ki canza yawwa kina son ya mun ki ko kuwa za ki canza wani suna to wani suna kike so kin zaɓi sunan yar manzon Allah muna miki addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya baki jajircewa da tsayawa a kan wannan addini Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya miki albarka ki je ki wanka ki kame bakinki har zuwa lokacin da za a sha ruwa sannan kuma ki samu inda za ki riƙa koyon karatu sai za ki sallah tsarki da sauran abubuwan da ake buƙata da gare ki Allah ya taimake ki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينطق فينطق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أيكو لون منزوك النبي قبانن كبا إلا إذا تمنى سيئذن ياي كراتو ألقى الشيطان في أمنيته سيشيئا يجيف وسواسي لشك أشكين كراتنسا فينسخ الله ما يلقي الشيطان سي ألا يبات أبن شيئا يجيف ثم يختم الله آياته سنة ألا يتبت الدعاية ينسى والله عليم حكيم ألا بجفك ينسليني كما من هكماني ألا ينسى تتبات أشكين وانا السورة وبنجي سبحانه وتعالى يا سنة دموتي ومتانا النبي صلى الله عليه وسلم وتلاربا وقريشا و sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama sun kuma jefi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da wato maganganu iri-iri wani lokaci su ce da shi mawaki wani lokaci su ce da shi boka wani lokaci su ce da shi matsafi wani lokaci su ce da shi mai taɓin hankali wani lokaci abinda ya zo musu da shi su ce tatsuniyar mutanen farko ce kuma mun ga yadda Allah subhanahu wataala yake talallashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantar masa da hankali yana nuna masa cewa wannan al'amari da ya zo da shi da kuma abinda ƴan uwansa suka fuskance shi da shi ba shi ne faro ba a gabaninsa an yi annabawa da yawa an yi manzanni da yawa kuma an ƙaryata su Allah subhanahu wataala ya faɗa mana daga cikin irin izgirin da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna masa izgili da cewa ya gaggauto musu da azaba idan har ƙarya in har gaskiya yake faɗa musu kuma idan har abinda suke kai ba gaskiya ba ne kuma ƙaryata shi da suka yi suna yi wa kansu suna jawo wa kansu fushin Allah ne to ya gaggauto musu da azaba in dai da gaske ne suna sai masa wannan to kuma a nan sai Ubangiji subhanahu wataala ci gaba da kawo bayani game da wani nau'i na ƙaryatawa da ake yi wa ayoyin Allah ta hanyar ajefa wasuwasi da shubha da rikici da rudani a cikin ayoyin Allah domin kada mutane su fahimta, domin a kawo wa mutane ruɗu kar su fahimci gaskiyar da take cikinsa. Kuma wannan ya sa masu raunin imani su masu imanin su ya raurawa, imanin su ya girgiza. Shi ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗar irin yadda Ubangiji subhanahu wata'ala yake magance wannan shubuhohi da wannan wasuwasi da ruɗani da wasu suke ƙoƙarin shigo da su cikin addinin Musulunci. Ubangiji yana kawar da su daga wato zukatan muminai waɗanda suka fahimci gaskiya, su kuma kafirai su ƙara dulmiya cikin ɓatansu. Shi ne Allah ke cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, gabaninka ya Rasulallah ba mu aiko da wani manzo ko annabi ba, a nan wannan gaba ba mu aiko da wani manzo ko annabi ba yana nuna maka bambanci tsakanin manzo da annabi. Yana cewa akwai wanda ake kiransa manzo, manzan Allah, akwai kuma annabin Allah. Dukkan manzan Allah annabin Allah ne, amma ba duka annabi ne yake manzo mutlaki ba, ko da kuwa yana da wani nau'i na risala, wato saƙo da yake ɗauke da shi. Amma in aka tashi kiransa kawai da suna, wato zallan suna, ba za a ce masa manzo ba, sai a ce masa annabi. To wannan ayar tana daga cikin abin da yake nuna cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu, Rasulullahi da kuma Nabiyullahi. Malamai sun yi ta maganganu daban-daban iri-iri wajen su bayyana bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu, manzon Allah da annabin Allah. Me ake nufi da wannan, me ake nufi da wannan? To amma mafi kyan magana da aka samu ta malamai game da wannan, wato bayanin wannan bambanci, ce maganar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, wacce ya yi a cikin littafinsa An-Nubuwwat cikin mujalladinsa na biyu, shafi na 714 har zuwa 720, inda yake cewa annabi, in aka ce annabi shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi labarin abin da yake koyi, ya sanar da shi wani abu wanda ba kowa ya sani ba. Shi ne man yunabbi'uhu Allah, shi kuma ya ba da labarin abin da Allah ya ba shi labari. Ya ce to idan aka aika shi zuwa ga wasu mutane da suka saba wa umarnin Allah, suka bijire wa Allah don ya isar musu da saƙon Allah, ya isar musu da wannan saƙon da Allah ya sanar da shi, to wannan shi ne manzo. Amma idan ya kasance yana aiki ne da shari'ar annabin da aka aiko gabaninsa, yana aiki da shari'ar wani annabi da ya rigaye shi, sannan kuma ba a aika shi zuwa ga wani wanda ya saba wa umarnin Allah ba don ya isar masa da saƙon Allah, to wannan shi ake kira annabi, ba manzo ba. Allah subhanahu wata'ala ya zantar da shi, ya yi masa wahayi, amma kuma yana aiki ne da shari'ar annabin da ta gabace shi, sannan kuma ba a aika shi zuwa ga wasu wanda suka bijire wa umarnin Allah, suka rungumi kafirci ba, ba a aika shi zuwa can ba, to wannan shi ake cewa annabi. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan ayar don ya nuna maka bambanci tsakanin waɗannan guda biyu. Ya ce faɗar Allah da ya ce min rasulin wala nabiyyin, a nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci aike ga waɗannan nau'ukan duka guda biyu, don cewa a farkon ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Kalmar arsalna ta shafi duka biyu, arsalna ba mu aiko gabaninka da wani annabi ko manzo ba, ko da wani manzo ko annabi ba. Kaga Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su gaba ɗaya, ya nuna cewa ya aiko su. Kaga ashe akwai wata risala da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa dukkaninsu, wannan ita shi ne kalmar arsalna take nunawa. Sannan kuma sai Allah ya ware ɗaya daga cikinsu sai ya kira shi rasul, ɗaya kuma sai ya kira shi nabi, sai ya ce min rasulin wala nabiyyi. Kaga akwai saƙo da ya haɗa su gaba ɗaya, shi ne maganar Allah ko wahayin Allah da ya yi musu. To kuma daga baya sai aka kira ɗaya da rasul, ɗaya kuma aka kira shi da nabi, wanda yake nuna cewa wannan ar-rasulul mutlaq din mai cikakkiyar mai cikakken wannan sakon wanda aka ce masa rasul shine wanda aka umarce shi da ya isar da wannan sako zuwa ga waɗanda aka saka saba umarnin Allah subhanahu wataala misalin sa kamar annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam manzo ne annabi ne manzo ne annabi ne Allah ya zantar da shi yayi masa wahayi sannan manzo ne zuwa ga wasu mutane da suka rungumi wasu suna bautawa ba Allah ba an gane wannan shine risala mutlaqa wato cikakken manzanci kuma shi ake cewa manzo ya tabbata a cikin sahih al-bukhari annahu awwalu rasulun bu'isa ila ahli al-ard kamar yadda cikin sahih ibn hibban da mu'jam al-tabarani al-kabir da kuma al-awsat hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa shine farkon manzo da aka aika wa mutane a duniya shi annabi nuhu وقد كان قبله انبياء غبانن sa akwai annabawa gabanin zuwan annabi nuhu alaihi salam akwai annabawa wanda suka riga shi zuwa kashis kamar annabi shisu wa idris kamar annabi idris alaihi salam wa qablahuma suma gabanin su ai akwai wani annabi shine wa shine annabi adam alaihi salam to ma wadancan duka annabawa ne dukan su annabawa ne annabi adam كان نبيا مكلما كبر يند النبي صلى الله عليه وسلم يا امتا النبي الله ني ده الله يا مغانا دشي كبر يند يا مغانا ده النبي موسى عليه السلام حتى يا مغانا ده النبي النبي ادم عليه السلام ابن عباس عليه رحمه الله ينا تشوا كان بين ادم ونوح 10 قرون كلهم على الاسلام كفنزوم وقت تكانن النبي ادم ده النبي نوح اكوي karni har goma da aka yi wato al'ummu daban-daban har guda goma dukkaninsu kuma suna kan musulunci wato dukkaninsu Allah shi kaɗai suke bautawa ba su kauce wa bautar Allah ba ba su koma ga shirka ba to waɗannan annabawa sun zo cikinsu amma ba manzanni ba farkon wanda ya fara zama manzo shi ne annabi Nuhu alaihi salam shi ne farkon manzannin Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙarshen annabawa da manzanni shine ƙarshen annabi manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a bayan duniya to shine malam Ibn Taymiyyah yake cewa fa ulaika al-anbiya ya'tihim wahyun min Allah bima yaf'alunahu wa ya'muruna bihi al-mu'minina alladhina indahum su waɗannan annabawa waɗanda ba manzanni ba wahayi yana zuwa musu daga Allah zuwan wahayi da yake musu daga Allah shi ya mai da su annabawa inda ba a yi musu wahayi ba to ba za a kira su annabawa ba da aka yi musu wahayi sai suka zama annabawa to daga nan ubangiji subhanahu wataala ya umarce su ya musu wahayin abinda za su rika aiki da shi kuma su rika umarnin muminan da ke tare da su a tare da su akwai muminai wanda daman su muminai ne amma kuma suna buƙatar wata shiryarwa ta annabci sauraka sai Allah ya kawo annabawa da za su rika musu bayanin shiriyar Allah kamar mai kamar malamai a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga malamai ba sa zuwa da wani sabon abu amma suna bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya farke ya wato ya zo da shi ne shine yake ta kama ya kunu ahlu shari'ati alwahida yaqbaluna ma yuballighuhu alulama ala rasul kamar yanda wanda suke bin shari'a daya suke karɓan abinda malamai suke karantarwa daga wannan manzon da Allah ya aiko musu kamar malaman wannan al'umma da suke bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to haka annabawa suke a cikin al'ummunsu suna musu bayanin abinda Allah subhanahu wataala ya musu wahayi da shi da kuma abinda wani manzo ya gabata ya bari to shine mare yake cewa wa kazalika anbiya'u bani isra'il haka nan annabawan banu isra'ila يأمرون بشريعة التوراة سنة أمرني لشرع التوراة وتسنى أيكي لشرع التوراة شرع التوراة إتش شرع لألّه سبحانه وتعالى يبا النبي موسى عليه السلام النبي موسى النبي نكم منزوني الله يتوكر مثل التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله kaga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun saukar da at-taura fiha hudan wa nur akwai shari'a da haske a cikin ta yahkumu biha an-nabiyuna annabawa suna hukunci da ita kaga annabawa ana nufin annabawan banu isra'ila suna hukunci da me suna hukunci da at-taura at-taura ita ce littafin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi Musa alayhi salam wa qad yuha ila ahadihim wahyun khas akan iya yi wa ɗaya daga cikin waɗannan annabawan banu isra'ila din waɗanda ba manzanni ba akan iya yi wa ɗaya daga cikin su wani wahayi na musamman fi qadiyatin muayyana a cikin wani wato wani hukunci sananne wanda ake tattaunawa ko ake wato ta taɓurza a kansa to akan yi masa wahayi akan wannan hukuncin ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن ما ليست أما سوء النبوة بنو إسرائيل هذا مدى شرع التوراة كمر ما لمن يعتقدون أن الأمة لألا يكباش فهنت فهنت الكمر ذات داتي للقرآن سوى حكا سكي باسا وتفتاد بتكين شرع التوراة kamar me yace kama fahama Allah Sulaimana hukm al-qadiyya allati hakama fiha huwa wa Daud kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da annabi Sulaiman akan wani hukunci da shi da annabi Daud mahaifinsa suka yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yayin da annabi Daud yayi wani hukunci ga wasu mata su biyu da suka zo za su fita Sulaiman ɗansa alayhi salam yana waje ya ce ku zo me ya muku hukunci da suka faɗa sai ya gyara hukunci shi ne Allah ce fa fahamnaha Sulaiman muka fahimtar da Sulaiman wannan hukunci wannan hukunci annabi Sulaiman ya same shi ta hanyar wahayi kaga wani wahayi ne na musamman amma kuma da shi da mahaifinsa annabi Dawud dukkaninsu suna yin hukunci ne da at-taura da cewa su annabawa da kuma manzanni ne fal anbiya yunabbi'uhum Allah fayukhbiruhum bi amrihi wa nahyihi wa khabarihi malaci annabawa Allah subhanahu wa ta'ala yana zantar da su kuma yana ba su labarin yana fadakar da su umarninsa da haninsa da labaransa wa hum yunabbi'una almu'minina bihim ma anba'ahum Allah bihi min alkhabari wal amri wan nahyi su kuma annabawa bayan Allah ya ba su labarin abinda ya ba su ya zantar da su abinda ya zantar da su na umarni da hali da labari su kuma su gaya wa waɗanda suka yi imani da su fa in ursilu ila kuffarin to in aka tura su zuwa ga wata al'umma kafirai zuwa ga wasu kafirai yad'unahum ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu la sharika la suka je dan su kira waɗannan kafirai zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba to kaga daga nan sun zama manzanni yayin da aka tura su zuwa ga wasu wata al'umma kafira wacce ba su yi imani da Allah ba aka ce su yi wato su kira wasu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su gaya musu su kauta wa Allah shi kadai to waɗannan annaba sun zama annabawa manzanni to kaga idan aka tura su kuma akwai yiwuwar waɗannan mutanen su ƙaryata su ولا بد ان يكذب الرسل قوم دول اللي waɗannan mutane kuma za su ƙaryata waɗannan manzannin kamar yanda yake cewa kazalika ma atal ladina min qablihim bir rasul illa qalu sahir aw majnun kamar haka ne babu wani manzo gabanin su da yazo face al'umma sun ce da shi sahir masafi ne ko kuma mai taban hankali kaga Allah ce bir rasul bai ce min nabiyin ba saboda an tura shi zuwa ga wata al'umma waɗanda ba su yarda da abin da yake kai ba ba su yarda da kadaita Allah ba to kaga za su ce da shi in ma su ce da shi matsafi saboda abin da za su gani tare da shi na mu'jiza ko kuma su ce da shi mai taban hankali saboda yana gaya musu abin da ya saba wa abin da suka tashi a kansu iyaye da kakanni haka nan Allah ke cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ba maganar da za a gaya maka sai irin maganar da an taɓa gaya wa manzannin da suka gabace ka to duk wata maganar da za a gaya maka ya rasulullah kada ka yi mamaki annabawan da suka gabace ka suma wato manzannin da suka gabace ka suma an gaya musu wannan kaga Allah subhanahu wataala sai ya kira su manzanni saboda mutanen su wato kafirai ne kuma sun ƙaryata su shine ce fa innar rusula tursalu ila mukhalifina fa yukadhibuhum ba'dhum annabawa ana tura su zuwa ga wadanda suka saba wa tauhidi suka saba wa tsayin ta Allah wajen bauta to kuma wasu daga cikin su sai su ƙaryata su kamar yadda Allah ke cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى يأتي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى ومتبع أيقوة سقبان كرفاتي ماذا جيل متعنا الكريوة متعنا برني نوحي إليهم قومنا مصوحي من أهل القرى daga cikin mutanen birni afalam yasiru fil ardi Allah ce su waɗannan kafirai na yanzu ba za su yi yawo a bayan ƙasa bane fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga ƙarshen sakamakon ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su yayi kasance wala darul akhirati khairun lil ladina taqaw kuma dalle gidan lahira shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi taqawa afala ta'quluna yanzu ba kwa hankalta ba sai Allah ce hatta idza istaysa ar-rusul har zuwa lokacin da manzannin nan suka fitar da tsammani mutanen su za su yi imani suka cire tsammani cewa mutanen su ba za su yi imani ba Allah ce wa zannu annahum qad kuzibu su kuma waɗannan al'ummu su riƙa zaton cewa annabawan nan sun gaya musu ƙarya cewa lalle an gaya musu ƙarya waɗannan suna ƙaryata annabawa saboda a tsammanin su ƙarya suke gaya musu suna ƙaryata manzannin Allah su kuma manzannin sun fitar da tsammanin cewa mutanen nan za su yi imani ja'ahum nasruna sai nasarar mu ta zo musu fa nujjiya man nasha sai a tsirar da wanda muka ga dama fa nujjiya man nasha sai mu tsirar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin azabar mu ba mai iya kawar da ita daga mutanen da suke masu manyan laifuka haka nan ubangiji yake cewa inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kamar haka lalle mu miki taimakon manzanninmu duk sanda aka yi maganar taimakon manzanni to ana maganar an ƙaryata su kuma har ma an yi yunƙurin halaka su to sai Allah ya kawo taimakonsa ya taimaki manzanni ya taimaki waɗanda suka yi imani a nan rayuwa ta duniya da kuma ranar lahira saboda haka faɗar Allah subhanahu wataala a wannan gaba fa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko gabaninka wani annabi ko wani manzo ko annabi ba dalilun ala anna annabiyya mursalun wannan yana nuna cewa shi ma annabi an aika shi shi ma aike ne ya samu daga Allah tunda an masa wahayi kuma an umarce shi ya isar da wannan sakon ga mu'minan da suke tare da shi wala yusamma rasulan inda al-itlaq amma in za a kirawo shi da wani suna to ba za a ce masa ar-rasulu ba a ce masa ar-rasulu sai a ce annabiyyu kaga Allah ya ce wa ma arsalna ya faɗi aiki amma da ya tashi sai ya kira wannan rasulin sai ya kira wannan nabi saboda ka aiko shi da aka yi zuwa ga al'ummarsa zuwa ga mu'minan da suka yi ibadi da shi wannan ba zai sa ya zama ar-rasulu ba to kaga tun daga nan za ka fahimci kuskuren waɗanda suke cewa shi annabi an masa wahayi amma ba a umarce shi ga kowa ba ba a umarce shi da ya sanar da kowa ba kawai sai da ya aiki da shi shi a karan kansa wanda kuma wannan babu shi hatta malamai da Allah subhanahu wataala ya ba wa ilimi ya yi alkawari da kacewa ka ba su koya ilminsu ba wani da aka zama hu nisa kalladina utul kitab la tubayyinun nahu linnasi wa la tabtumuna Allah ya yi alkawarin duka wanda ya ba su littafi ya ba su ilimi cewa lallai tabbas su bayyana wa mutane kar su koye shi to idan ya zanto malami wanda bai kai annabi ba malami matsayinsa bai kai annabi ba amma an wajabta masa sanar da mutane abin da ya sani to ina kuma ga annabi wanda yake samu wahayi daga Allah a ce shi idan an gaya masa ya koyi ya yi aiki da shi ci kaɗai kai kai a kowa wannan babu shi saboda haka annabawan Allah su ma an musu wahayi kuma su ma suna sanar da mu'minan da suke tare da su bambancin su da manzanni ba a aika su zuwa ga wata al'umma kafira ba waɗanda za su ƙaryata su ko su yi ibadi da su wannan shi ne bambancin su shine malai yace li annahu lam yursal ila qaumin bima la ya'rifunahu su ba za a kira annabi zallan annabi ba za a kira shi ar-rasul ba saboda ba a aika shi zuwa ga wasu mutanen da ba su san shi ba basu san abin da yazo da shi ba bal kana ya'muru almu'minina bima ya'rifunahu annahu haqq shi yana tsakiyar mu'minai ne yana kuma umartar mu'minai da abinda su mu'minan su san gaskiya ne sai dai irin haka za a iya samu waɗanda su yi sakaci ko dai gaskiyar ga ta sun san ta su aiki da ita ko kuma su jahilce ta ba su tsaya sun karance ta ba kamar yadda ake samu a cikin musulmi a samu waɗanda sun sani amma su sake sanin su da kuma waɗanda kwata-kwata ba su nemi sanin ba suna yin abubuwa da jahilci amma da zarar aka karanta musu aka ce to ga abinda Allah ya ce ga abinda Annabi ya ce za su ce gaskiya ne ko ba za su yadda ba ma za su ce gaskiya ne ko da ba za su yi aiki da shi ba to wannan shine bambancin Annabi da manzo shine malai yake cewa walihaza qala annabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya saboda haka ne kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai ba ga da annabawa bai ce ba ga da manzanni ba saboda aikin da suke yi a cikin al'umma malamai aikin da suke a cikin al'umma shine irin aikin da annabawa na banu isra'ila suke a cikin al'ummar banu isra'ila shine jaddada abinda annabawan manzannin wannan al'umma suka zo da shi musamman abinda yake cikin at-taura shi suka jaddada suka kuma karantar da mutane sannan sai malam ya ci gaba da cewa walaysa min shartir rasuli an yati bi shari'atin jadida amma yana da kyau a san cewa ba sharadi bane in aka ce wani manzo ne sai ya zo da sabuwar shari'a ba dole sai ya zo musu da shari'a sabuwa ba sai ya zo musu da wani abu sabo fil ba a'a yana iya zama manzo ne amma kuma yana aiki da shari'ar annabawan da suka gabace shi kamar annaba manzannin da suka zo cikin banu isra'ila kamar annabi Dawud manzo ne haka nan annabi Sulaiman manzo ne amma kuma bai zo da wata shari'a ba hatta annabi Isa alayhi salam duk da an bashi littafi shi ma an bashi injila amma ba duka ya shafe hukuncin da yake cikin at-taura ba sauraka ya zo da wani abu ne na sassauci da at-taura ta zo da shi da tsanani to shine nan yake cewa fa inna Yusuf alayhi salam malai mana misali da annabi Yusuf annabi ne manzo ne annabin Allah ne ko manzo ne amma shin ya zo da wata shari'a da ta saba wa shari'ar kakansa annabi Ibrahim bai zo da ita ba shari'ar da yake kai ita ce shari'ar annabi Ibrahim alayhi salam kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa game da mu'minin ali fir'aun mu'minin mutanen fir'auna yake cewa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب الله سبحانه وتعالى يكتب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ثم قبانا النبي موسى يزومك النبي يوسف يزومك بالبينات كما يزومك ده هجوجي بينا فما زلتم في شك مما جاءكم به أما بقبشي كنا تنتمر أبين يزومك لشيبا kuna shakkar gaskiyarsa hatta idza halaka sai bayan ya mutu kuntum sai su kula cewa lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula Allah ba zai take aiko da wani manzo ba bayan sa kaga sai yace rasula manzo wanda yana nuna cewa annabi Yusuf annabin Allah ne manzo ne duk da cewa bai zo da wata shari'a ba sai abinda ya samu iyayensa akai wata ba'tu millata aba'i haka yace la bi addinin iyayina sauraka abinda annabi Ibrahim da annabi Isma'il da Ishaq suke kai shine abinda annabi Yusuf alayhi salam yake kai haka nan Allah yana cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh wan nabiyina min ba'di hakika mun maka wahayi ya rasulullah kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da kuma annaba wanda suka zo bayan sa wa auhayna ila ibrahim muka yi wahayi zuwa ga ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbab da jikoki wa isa da isa annabi isa wa ayyub wa yunus wa harun da ayyub da yunus da harun da sulaiman Allah ce wa ataina dawud da sabura muka ba wa dawud da sabura to wannan ita ce dunkulalliyar magana wacce take dauke da bayani game da bambanci tsakanin annabi da manzo dukkanin su dan aike ne daga Allah subhanahu wataala, sai da shi annabi, sai da shi manzo Allah yana aika shi ne zuwa ga al'ummomin da suka kafirce wa Allah, a samu su yi imani da shi, su ƙaryata shi. Shi kuma annabi, Allah yana masa wahayi, kuma yakan samu shari'ar annabin da ya gabace shi, kuma yakan yi umarni ya yi hani ya ba da labarin abin da yake cikin wannan shari'a, amma ga mu'minan da suke tare da shi wanda sun yi imani da shi, wannan shine bambancinsu. Banda wannan dukkaninsu ƴan aike ne daga Allah, sai dai in aka kira kowanne da sunansa, wannan a ce da shi ar-rasulu, wancan kuma a ce da shi annabiyyu. Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, gabaninka ba mu aiko da wani manzo ba, ko muka aiko da wani annabi, illa idza tamanna, sai idan wannan annabin yayi karatu, sai in yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi, sai shaytan ya jefa waswasi da shubha cikin karatunsa. Kalmar tamanna malamai sun yi sabani wajen fassara ta, akwai magana guda biyu kwarara dangane da fassara kalmar tamanna. Tamanna tana nufin karatu ne, ko kuwa tana nufin yayi fata, ya ci buri? Waɗannan su ne ma'anoni guda biyu wanda malamai suka yi kai kawo wajen fassara wannan kalma. Iza tamanna, idan ya yi karatu, wato ƙara'a, ko kuma iza tamanna, idan ya ci buri, idan ya yi fata, sai shi ɗan ya jefa wani abu cikin fatan nan nashi ko burinsa. To shi ne wasu daga cikin malamai suka ce tamanna tana nufin ƙara'a. Iza tamanna, idan ya yi karatu. saboda Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, daga cikin su akwai ummiyai wanda basu san komai daga cikin littafi ba, sai karanta shi kawai, suna dai karanta shi ruru amma ba san da suke karantawa ba. Ai illa qira'atuhu yaqra'una wala yaktubuna, suna iya karanta amma ba sa rubutawa. Saboda haka kaga alqashaytanu fi ummiyatihi, ma'ana alqashaytanu fi qira'atihi, shaidan zai jefa a cikin karatunsa. Me zai jefa? Shi ne waswasi, zai jefa ashubha wal wasawis, zai jefa shubuhohi, zai jefa waswasi a cikin abinda annabin yake karantawa, dan ya katange mutane, ya kange su daga bin wannan annabi ko abinda yake karantawa. Suka ce daga wannan kalma tamanna ne a baitin Hassan ibn Thabit, lokacin da yake yaban سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه باين ان كشي شي انا قراتن القران لذدري انا قرات القران انت واي suka hauro gidan suka kashe shi. To shine yake cewa tamanna kitab Allah awwal laylatin wa akhiraha laqa himam al maqadir, yace tamanna kitab Allah ya karanta littafin Allah a daren sa na karshe, a ƙarshen wannan daren ne ya haɗu da mutuwarsa. To kaga sayyidina Hassan ibn Thabit sai ya amfani da kalmar tamanna, ma'ana qara'a, ma'ana tala, ya karanta littafin Allah. To kaga wannan baitin na Hassan yana goyon bayan wanda suka fassara tamanna da cewa ana nufin qara'a. Hakanan wani shi ma yake cewa tamanna kitaballahi akhira laylatin tamanniya Dawud az-Zabur ala ar-Rusul, ya karanta littafin Allah a ƙarshen dare, irin karatun da annabi Dawud yake wa Zabura a hankali a hankali. To kaga shi ma anan yayi amfani da kalmar tamanna. Ya zo a cikin Sahih al-Bukhari daga Abdullah ibn Abbas, yake cewa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi, ay idza haddatha alqa ash-shaytanu fi hadithihi, yayin da yana zantar da mutane sai shaidan ya rika jefa wani abu cikin zancensa. Zantar da mutane suna yiwa yana karanta musu alqur'ani, da cikin ma cikin zantar da su ne da abinda Allah subhanahu wataala ya masa wahayi, to sai Allah ya jefa wani abu cikin karatun da yake yi. To wannan fassarar ita ce fassarar mafi yawan malaman tafsiri, abinda suka fassara kalmar tamanna. Sai za a zo a cikin da muke fassara ayar, ita muka fara ambata idza tamanna, idan yayi karatu, saboda ita ce mafi yawan malaman tafsiri suka zaba a matsayin ita ce aya take nufi, duk da cewa akwai kauli na biyu da za mu ambata. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah cikin Ijazatul Lahfan yana cewa واستلفوا كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته يتي مقبع تادكان سو سنا كم ونم معنر شوى إذن النبي قومن زياي كراتو سيشي أن يجيفا وزواتي تكين كراتون سا daga cikin malaman da suka yi wannan cikin magabata akwai Mujahid ibn Jabr al-Majirin Abdullah ibn Abbas akwai Zahaq ibn Muzahim shi wannan al-Majirin sa kuma ar-Rasani ya jingina wannan a cikin littafin Tarmuzul Kunuz tafsirin fi tafsir al-Kitab al-Aziz ya jingina wannan tafsirin cewa shine tafsirin yawancin malaman tafsiri ibn Jarir al-Tabari Sheikh al-Mufassirin yake cewa fata'wilul kalami idan don haka fassarar ayar yadda take kenan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tala kitaballahi ba mu aiko wani manzo ko annabi gabanin ka ba face idan ya karanta littafin Allah wa qara'a aw haddatha wa takallama yayi karatu ko yayi zance ya zantar da mutanansa alqa shaytanu fi kitabillahi alladhi talahu wa qara'ahu sai shaidan ya je ma shubha da waswasi a cikin littafin da yake karantawa aw fi hadithihi alladhi haddatha wa takallama ko kuma cikin bayanin da yake wa mutane sai shaidan ya je ho waswasi da shubha a cikin bayanin sa dan ya rudar da mutane a kasa gane shi wannan shine abin da Ibn Jarir al-Tabari shi ma ya tafi akan sa wajen fassara ayar akwai magana ta biyu ita ma tana nan wasu daga cikin malamai suna akan ta cewa tamanna ana nufin tamanna daga tamanni ne wato buri illa idza tamanna shi idan yayi buri ya ci alwashi wato yayi fatan mutanansa su musulunta mutanansa su bi Allah su bi manzansa ya saka fatansa anan ya sa burinsa akan wannan to shikenan sai shedan yazo ya jeho wani abu wanda zai sa mutane su ki musulunta sai ya jefo wata shubha da za ta kara wato rikita kan mutane ta kara tarwatsa masa mutanansa wasu malamai haka suka fassara ayar wato babu wani annabi da zai yi fatan mutanansa su musulunta ya kulla burin haka a cikin zansa face sai kaga shaidan ya zo ya kawo ta shubha ya kawo ni rudani ya kawo ni abin fahimta ya tare kura mutane sun kasa fahimtar gaskiya yace to wannan su waɗannan malamai suka ce to wannan shine abin da ake nufi daga cikin malaman da suka yi wannan a cikin magabata akwai Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi wanda je muka yi dan tsokaci a kansa cewa ɗaya daga cikin masana tafsiri ne daga cikin tabi'ai mutanen Madina haka nan daga cikin malaman tafsirin da su suka yarda cewa wannan shine tafsirin ayar akwai al-Khazin akwai al-Qasimi da kuma Ibn Ashur da duk suna cikin malaman tafsiri a tafsiransu haka suka faɗa za mu ga anan ubangiji subhanahu wataala ya shafe maf'ulin tamanni din yace illa idza tamanna haka nan an shafe maf'ulin alqa'id illa idza tamanna sai idan yayi fata to fatan me ba fadi fatan me yayi ba alqash shaytanu shaytan sai ya jifa me ya jifa ba fada ba amma muka zo gundarin fassarar ayar muka gindaya abinda ake nufi a cikin ma'anarta muka ce alqash shaytanu fi umniyatihi shaytan zai jefa waswasi da shubha a cikin karatunsa sai mu faɗi maf'ulin bihi din amma an shafe shi in ka ce illa idza tamanna ay ahabba sai idan yayi buri to burin bi shine imanin qaumi yayi burin mutanen wato yayi fatan mutanansa su yi imani ya kwalla faransa akan haka shine ma'anar tamanna ya kwalla faransa akan mutanansa su yi imani sai zama alqash shaytan shaydan sai ya jefa me zai jefa shine waswasi ya jefa wato waswasi da rudani da kinkayi a cikin zukatan mutanen sai ya kawo wani abin da zai kara maza ma su ya kara rudansu su kasa fahimtar addinin Allah manzan nan ko annabin nan ya kasa cimma burinsa ya kasa samun abin da yake fata saboda haka abinda shaidan yake jefawa shine abinda zai hana mutanen su yi imani ya kasa cimma bukatarsa ko a karatu ko kuma a fatansa in a karatu ne zai jefa wata shubha a cikin karatun gashi an yi karatu fes babu wata matsala amma sai wani abu ya zo ya fada cikin kunnan masu karatun na shakka da shubha kai a cikin karatun nan ba an ce kaza yanzu wannan abun kuwa ya yake shikenan sai su fara tantama a cikin karatun shi dan ne zai jefa wannan ba wai shi mai karatun ne zai jefo shubhar ba a shi karatun zai tafi fit babu wani abu da yake cikin sanar rudani amma shi dan ne zai lallaba ya jefa shubhar a cikin karatun wanda tana faruwa ko yaushe sannan Allah subhanahu wataala ce fa yansakhullahu ma yulqi ash-shaytan sai Allah ya shafe abinda shaytan din nan yake ya bata abinda shaytan din nan yake jefawa idan a karatun annabi ne ya jefa wani abu a cikin kunnan masu sauraro na waswasi ya rudani sai kuma Allah subhanahu wataala ya zo ya shafe wannan ya bata wannan waswasin sai kaga danda nan mutane sun dawo sun fahimci karatun ina yasa gaba ko kuma idan fata ne yake yi na mutanen su musulunta shi ko shi dan ya kawo nan rudu ya jefa musu wata shubha shi ma sai Allah zai bata wannan suwasin da wannan shubhar shikenan sai kaga abinda yake fata ya samu Allah subhanahu wataala cika masa burin sa to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a majmu'ul fatawa yayi bayani akan wannan wanda shi ma ya karkata zuwa ga cewa karatu ake nufi a wannan ayar ba wai ana nufin fata na zuciya ba yace walin nasu fi ha qawlani mashhurani shi mutane wanda nufin malamai suna da kauri guda biyu shahararru game da wannan tafsirin wannan aya ba'd ittifaqihim ala anna at-tamanni huwa at-tilawatu wal-qur'an bayan sun ittifaqi cewa tamanni ana nufin karanta al-qur'ani kama alaihi mufassiruna min as-salaf kuma inda magabata suka tafi akan sa kamar yadda yake cikin fadar Allah ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وأما من أول التمني على تمني القلب فذلك فيه كلام آخر yace amma wanda ya fassara tamanni cewa ana nufin wato fata ko cin buri a zuciya yace wannan wata magana ce daban yace duk da cewa ayar wasu za su iya cewa ta'ummu nau'aini ai tana iya kunsar duka abubuwan biyu sun yi karatu kuma sun ci burin mutanen su imani sun yi karatu kuma suna burin mutanen su imani sai yace amma dai ma'anar farko da muka fara fada ita ce tafi shahara a gurin malamai a tafsiri kuma shine zahirin alqur'ani kuma shi Allah yake nufi domin a can karshe Allah yace fa yansakhullahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytan fitnatan lilladhina fi qulubihim marad Allah ce sai Allah ya goge ko ya bata abinda shaytan ya jefa sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne ko mai hikima ne dan ya sanya abinda shaytan din dan ya jeho ya zama fitina ga waɗanda suke yi ga waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu yace to kaga wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai wani abu da shi annabin ya bayyana a zahiri ba wani abu da kawai ya ci buri a ransa ba abin da kawai ka ci buri a ranka ai ba za a ce an kawo ruɗu da wasu wasi a cikin sa ba tunda baka ma faɗa ba balle har wani ya zo ya kawo ruɗu da wasu wasi a ciki ka bar abin a ranka amma abinda ka furta ka zantar ka karantar shine za a iya jefa ruɗu a cikin sa an gane shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa wa hadha kulluhu la yakunu fi mujarradi alqalbi idza lam yatakallam bihi an-nabi wannan ba zai zama kawai abu ne wanda yake cikin zuciya annabin bai yi magana da shi ba saboda haka wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa haka nan shine abinda Ash-Shanqiti a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan yace shine abinda yake karara ya kamata a fahimta daga cikin wannan ayar shedan yana jeho wani abinda zai jefa wa mutane waswasi cikin abinda suke ji na karatun Al-Qur'ani domin wannan abinda zai jefa na waswasi ya sa na zanto fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu mumine kuma su ƙara yaƙini akan abin da suke kai na cewa gaskiya ne wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya kashi ne don ya zamo jarraba ga wasu kamar yadda za mu gani a cikin karatu to a nan ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suke kawo wata ƙissa da ake ce mata ƙissatul gharaniq ƙissatul gharaniq al-gharaniq kalmar gharaniq jam'i ne na gharnuq gharnuq kuma yana nufin gauraka zan tsuntsu wani tsuntsu yana nan ana ce masa gauraka shine zarnu to suna kawo wata kissa anan suna cewa ita ce sababin saukar wannan ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tabanna suka ce wannan kissar da ta faru ita ce dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam a makka bayan mutanansa sun yi hijira zuwa habasha hijirar farko sai zo yana karanta suratul najmi har yazo fadar Allah subhanahu wata'ala afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-unsa tilka qismatun dhiza tilka idhan qismatun dhiza wa idha yana karanta wannan ayat da yace afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-thalithata al-ukhra kubana labarin lata da uzza da manata ta uku ta ukun su waɗannan sunayen gumaka ne na larabawa da suke bautawa wanda suna da kewaye da Ka'aba suna bauta musu to wanda yazo wannan ciki na sai shedan sai ya jefa akan harshen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ya jefa masa wata kalma tilkal gharani qul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja waɗannan gumaka gaura koki ne madaukaka kuma ana fatan samun cetan su Qurayshawa ko kafirai da suke kewaye da shi suna jin ya faɗi haka yana zuwa ƙarshen surar fasjudu lillahi wa'budu sai kawai suka faɗi suka yi sujjada tare da shi tare da musulmi gaba ɗaya wannan sujjada da suka yi sai labari ya yaɗu ya bazu har zuwa kunnen mutanen da suka yi hijira zuwa Habasha cewa mutanen Makka sun dawo musulunci saboda an ji labarin sun yi sujjada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai suka tattaro yana su suka dawo cewa gari ya samu lafiya komai da komai yanzu ya daidaita suna dawowa suka samu ashe labarin ba gaskiya ba ne to shine wasu suka koma wasu kuma suka ci gaba da zama to a nan ku kula kissar abin da take cewa ba wai ana magana annabi ya karanta wa mutane suratul najmi ya kai ƙarshen sura sun faɗi sun yi sujjada ba wannan ne abin da ake tattauna a kai ba wannan ya tabbata annabi ya karanta suratul najmi kafirai sun kewaye shi a lokacin suna sauraron karatunta aka je ƙarshe yana faɗar ayar ƙarshe fa'budu lillahi wasjudu wasjudu lillahi fasjudu lillahi wa'budu yana faɗar wannan ayar ta ƙarshe sai duka suka faɗi suka yi sujjada tare da shi kuma sannan wannan labari ya je kunnen mutanen Habasha sun ji cewa ai mutanen Qurayshawa sun musulunci za su suka dawo wannan labari ya tabbata amma inda gizo yake saka inda shi wannan labarin da ake danganta shi da saukar wannan ayar aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul najmi da yazo daidai wannan gaba afara'aytum al-lata wal-uzza wa malata thalithata al-ukhra sai aka jefa masa a cikin harshen sa akan harshen sa sai aka ji shi yana cewa tilka al-gharani qul ula wa inna shafa'atahu la turtaja to anan ne gizo yake saka wannan kissar kissa ce da ba tabbata ba ba gaskiya ba duk wanda yazo ya kalle ta zai gane cewa ba gaskiya ba shi yasa malamai suka yi ta bayani akan ta ta fuskoki daban-daban ta fuskoki ta fuskar ingancin ruwayar duka hanyoyin da aka rubuta ruwayar nan babu ɗaya da ta inganta duka hanyoyi ne masu rauni duka hanyoyi ne masu rauni sannan kuma ta fuskar ma'anar ta ma in aka tsaya aka yi tsaiko da tunani akan ma'anar kissar da inda aka faɗe ta ba za su taɓa yiwuwa ta inganta ba kuma a ciki babu kiyaye wahayi da Allah subhanahu wata'ala yake yi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun in ya zanto shedan yana iya jefa wasu kalmomi akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam na yaban gumaka kuma annabi ya faɗe su bai kula ba kaga maganar kare wahayi ba ta tabbata ba kenan to insha Allah za mu tattauna akan wannan kissar a karatunmu na gaba don mu yi bayanin yadda ta zanto ba ta inganta ba saboda ta yaɗu a cikin littattafan tafsiri wasu sun rungume ta sun gina tafsiri a kanta akan cewa ita ce dalilin saukar wannan aya amma idan muka ji abinda malamai suka faɗa dangane da wannan kissar za mu ƙara tabbatar da cewa wannan ayar ba ta da alaƙa da waccan kissar da ta faru kuma wannan ayar tana da ma'anarta wanda insha Allah a cikin tafsirin da zamu yi ayar zamu fito da ma'anar ta karara a fahimci inda ta sa gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya taimaka wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.